بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Litinin, wanda yau 27 ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma ya dace da 16 ga watan uku miladiya 2026. Muna cikin suratul Waqi'a, sura ta 56 a jerin surorin Al-Qur'ani daga suratul Fatiha. Wannan ayoyi guda biyu da aka karanta su ne cikin wannan sura mai tarin albarka. Allah subhanahu wa ta'ala yace inna hadha lahu haqqul yaqin, wannan ita ce gaskiya a bisa tabbaci. Fasabbih bismi rabbikal azim, kayi tasbihi game da gode ma ubangijinka mai girma, ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma. Wannan ayoyi sun gabata a cikin sura, musamman ita ta ƙarshen. Allah subhanahu wata'ala ya ce inna hadha, malaman tafsiri sun tattauna dangane da wannan ismul ishara zuwa ga mai yake komawa. Wasu suka ce wannan jerin al-asnaf al-thalatha, wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata farkon sura, aka ambaci matsayinsu da kuma makomarsu. Wasabi abin nan Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama wasabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Wannan kaga aka faɗi matsayinsu da darajarsu a wajen Allah subhanahu wata'ala. To kuma sai aka maimaita su ƙarshen sura nan, kuma aka faɗi yanayinsu na ban kwana da duniya da kuma yadda makomarsu take kasancewa. Aka ambaci fa amma in kana min muqarrabin fa ruhun wa rayhanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min al-mukaththibina ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Ko sai aka ce inna hadha, wasu malamai suka ce wannan jerin da Allah ya faɗa matakan mutane yadda za su rayu a duniya da kuma yadda za su koma ga Allah, to shi ismul ishara ke komawa zuwa gare shi. Ma'ana wannan labarin da Allah ya da kashe-kashen mutane, to wannan abin tabbas ne babu shakku. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a dukkan abin da aka faru tun daga farkon surar har ya zuwa nan ƙarshenta, wannan shine ismul ishara yake komawa zuwa gare shi. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi yace koda a kaddara a ce Allah bai saukar da wata sura ba sai suratul Waqi'a, to abinda ta kunsa na bishara da kuma gargadi da jan kunne, to ya ishi mutane. Na tabbatar da cewa mun ji maganganun malamai da Allah ya bani ikon hikaitu wasu daga ciki ayoyin da muka bi ta kansu. To saboda haka sai Allah ya ce inna hadha lahu haqqul yaqin, kaman yanda mun ambata a wasu munasabobi cewa an kasa mataki na sanin abu da tantance shi mataki uku. Matakin farko shine ilmul yaqin, mataki na biyu shine ainul yaqin, mataki na uku shine haqqul yaqin. Ilmul yaqin shine wani labari da za a kawo maka, baka taba ganin abun ba, baka taba ganin irin sa ba, to amma labarin sa ya zo maka ta ingantacciyar hanya wadda ba za ka iya karyatawa ba. Yanzu lokaci ne na hotunan abubuwa, wani abun baka taba ganin sa ba za a kawo maka hoton sa. To amma a wutar rayuwar ta baya akwai abin da ba daga hoton sa ba, zai in mun dauki Ka'aba shekaru da yawa can ba sai dai a ce akwai Ka'aba shine ɗakin Allah a Makka wanda ake yin tawafi. To yanzu ci gaban zamani ga hoton sa sai mu a hasko maka mutane suna tawafi a wajen sa. To kaga lokacin da ka soma jin sunan Ka'aba a wajen masu zuwa Umara da masu zuwa aikin Haji da mazauna can, cewa akwai ɗakin Allah mai suna Ka'aba wanda annabawa suke tawafi a wajen sa, to zaka sa kanka ce cewa lallai duk da baka taba ganin sa ba, to lallai akwai wani abu wanda ya amsa wannan sunan, kuma babu shakku cewa samamme ne. Ran da Allah zai kai ka ka hango shi, to yanzu an samu ainul yaqin, domin yanzu da idon ka ka gani, to sai ga kama kana dawafi kila ma ka taba shi. To kaga an koma zuwa haqqul yaqin, kaman yanda za ka ga ana bayanin cewa akwai wani aboki jirgin sama, wata rana sai aka kai airport sai ga shi ga yanan a zaune a tsaye, ce to ai wannan shi ne jirgi. To Allah kuma sai ya kawo lutufi ka samu tafiya aikin Hajji ko Umara, to yanzu ga kaddaran akan kujerar jirgi, sai kuma ka ji an tashe shi ya soma tafiya. Yanzu kaga an tashi daga ilmul yaqin, an tashi daga ainul yaqin, an koma haqqul yaqin, domin yanzu ga shi kai din ne zaune a cikinsa. To shi haqqul yaqin shi ne ƙarshe, daga shi to an kure sakankancewa da kuma ainihin yarda da abu. To Allah sai ya ce inna hadha lahu haqqul yaqin, wannan ita ce gaskiya ta sakankancewa. Wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan da aka ce haqqul yaqin min babi idafati shay'i ila sifatihi, kamar da za a ce masjidul jami misali, ko a ce khatamul hadid. Kaga da aka ce masjidul jami ana nufin masallaci na juma'a wanda matattara ne, kaga kenan al masjidu ya zamo al mawsuf, al jami kuma sifatuhu. To nan da aka ce haqqul yaqin sai zama kenan al haqqu al yaqin, ita ce gaskiya, gaskiyan ma kuma ba ga magarin gaskiya ba ta sakankancewa, wanda shi ne kankat, ba ja ba shakku ba kokanto ba ta ba ba. To ko dai mu ce akan wa'incan abubuwan da aka faɗa guda uku na kashe-kashen mutane, ko kuma a ce dukkan abin da surar ta faɗa, to ko ma menene duk abin da Allah ya faɗa subhanahu wata'ala sunansa haqqul yaqin, domin waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha, ba wanda ya kai Allah gaskiyar zance, babu wanda ya kai Allah gaskiya ta fuskar faɗa. To Allah subhanahu wata'ala ya ce to wannan ita ce gaskiya ta sakankancewa, ita ce gaskiya ta yankan shakku. Fasabbih bismi rabbikal azim, kayi tasbihi dangane da wato ka tsarkake sunan Ubangijinka wanda shine mai girma. Na aka ce fasabbih bismi rabbik, wasu malaman tafsiri suka ce wannan ba'un an kawo ta domin a ƙarfafa ita jimlar, takadirin shine sabbih isma rabbik, kamar yadda Allah ce sabbih isma rabbikal a'la, kenan ka tsarkake sunan Ubangijinka. wasu kace a'a ita ba'un din tana nan ta zamo ba'ul musahaba kamar ana cewa sabbihillaha bismi ka tsarkake Allah ta hanyar sunayensa ma'ana ta hanyar ambaton sunayensa ibn usaymin rahimahullahu ta'ala yace wannan zai nuna cewa tsarkake Allah ba zai takaitu a zuci kadai ba tunda an ce fa sabbih bismi rabbik sai harshe ya furta sai harshe ya ambata shi yasa wani daga cikin sahabbai da yake tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa shari'o'in musulunci sun yawa a fada masa abinda zai jajirce ya dage yayi tai sai ce la yazalu lisanuka rataban bi dhikrillah kenan kaga ashe da harshe za a dunga ambaton Allah ana furtawa da wannan malamai suke cewa ashe zikirin da za a dunga shishudarwa a cikin zuciya to wannan bai zama zikiri ba domin dole sai an sami motsawa harshe da kuma wato ainihin motsawan leɓuna akwai azzikirul qalbi zuciya ta tuno abu ya zama ainihin tawa azantu ta dauki darasi wannan wani abu ne daban amma dai kace wai tsarkake Allah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar kace kawai da zuciya ka yi to ba daukaka a cikin wanda ka karanta komai shi yasa malamai suka ce mutumin da ya zo karatun sallah sirriya yayi gum da bakinsa harshensa baya motsawa lekunansa ba sa buduwa haka kawai ya hade bakinsa yana shishudar da karatun fatiha da sura a zuciya to wannan sunansa bai karanta komai ba bai karanta komai ba haka ya tsaya haka ya duka to akwai wanda suke zaton cewa idan sun yi wannan ne sun yi karatu to anan shi zikirullahi akwai wanda yake na baki na harshe to sannan kuma akwai na zuciya shine al'aham domin amfanin zikirin harshe ya zama yayi muwafaka da na zuciya duk yadda harshe zai ambaci Allah zuciya ta zama rafkananniya to wannan zikirin lagagge ne shi yasa Allah ya ce wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina ba ce man aghfalna lisanahu ba sai aka ce qalbahu ko da harshen yana faɗa amma zuciya ta rabu kana to wannan ambaton Allah mai lagaggen matsayi ne to Allah yake cewa fasabbih bismi rabbik me ake nufi da tsarkake Allah malamai suka ce shine mu tsarkake Allah daga dukkan tawaya mu tsarkake Allah daga dukkan wani abu wanda yake na cikas duk abin da ya zama ci baya ne duk abin da ya zama kasanci ne duk abin da zai zama datti ne ko dauda to mu nisanta Allah subhanahu wata'ala daga wannan abun mu nisanta Allah a aikace sannan mu nisanta Allah a cikin kudurinmu mun kudurci cewa Allah yayi nesa da kaza Allah ya tsarkaku daga kaza Allah ya barranta daga kaza zukatanmu su dinga jin wannan akwai abin da zaka ce cikas ne kasanci ne kai tsaye wannan a wajen Allah subhanahu wataala haka nan a wajen bayinsa yanzu a ce ƙarya rashin cika alƙawari ƙaramin magana wannan daraja ce ko kasanci kasanci ne wannan a wajen dan adam babba ko ƙarami ci baya ne akwai abin da zai iya zamowa kamala a wajen dan adam amma kuma kasanci ne rage matsayi ne idan an kwatanta shi da Allah subhanahu wataala yanzu a ce mutum zai yi bacci lokacin da yake so ya bacci kuma ya tashi alaman lafiya ce ko alaman rashin lafiya alama ce ta lafiya kai bacci kuma ka tashi ba ka zo bacci ka kasa yin bacci ba ka zo bacci ka kasa yin bacci wannan alama ce ta kana da matsala to sannan ka iya cin abinci lokacin da kake da bukata ka ci abinci ka sha abin sha wannan kamala ce gun dan adam ko kuma nakasa kamala ce gun dan adam ce zai iya cin abinci shi yasa mara lafiya ma za a ci nan lashin sa a nan lallame shi idan samu ya ci abinci saboda akwai wata illa da za ta hana shi sannan a ce yanzu kai kana da mata kana da yaya kamala ce ko kasance kamala ce duk yadda zaka zo yanzu a ce da babban riga aska tara ga rawani ga alkyabba sai aka ce a shago yake kwana bai da aure sai an sake kallon sa ce kai wannan din bai da aure to galau ko yake to yanzu duk wannan abubuwan jinsin kamala ne a wajen dan adam amma idan ka kwatanta Allah da wannan to ka zagi Allah subhanahu wataala domin ka kasanta Allah duk wannan abin da muka fada bukata take sawa a yi su shi kuma Allah baya da bukatar komai bukata ce take sa zaka ci abinci bukata ce take sa kai bacci bukata ce take sa kai aure bukata take so ka samu yaya to Allah duba shi da wannan bukatun to ka tsarkake Allah daga dukkan abin da bai dace da Allah subhanahu wataala ba wannan ta fuskan abin da ya shafi duk wani abu da za a danganta sannan ka tsarkake Allah subhanahu wataala daga kamanceceniyar duk wani abun halitta laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu wata sifa da tayi kama da sifar Allah sai dai suna ya hada Allah ya ce yana da fuska kana da fuska ina da fuska fuskokin ba irin fuskokin Allah bane subhanahu wataala yadda ba mu sanya zatin sai ke ba ba mu sanya sifar Allah ko fuskar sa subhanahu wataala take ba sannan duk wani abin da Allah zai sifanta kansa da shi dole mu yaddaina da wannan abin amma ba mu san kaifiyarsa ba kuma sannan haka ayyukan Allah suke Allah ya ce wa laqad khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub tabbas mun halicci samai da kasai da abin da yake tsakanin su a cikin wuni shida kuma babu wata gajiya da ta shafe mu kana ji yanzu zaka je ka duka kai noma na awa biyu kuma ka zo ka ce daidai kake da wanda bai yi noma ba zaka zo da gajiya ko ka zo a matsayin ka kila na magini ana jefa ma kasa ko ana mika maka bulo kana aiki ko a matsayin ka na makaniki gyara wancan a matsayin ka na tela ka yanke wancan ka dinka wancan a matsayin ka na kaza duk lokacin da zaka yi aiki da zai kai na minti 15 30 to dole sai ka ji gajiya to saboda kai daga banka kake yin aiki shi kuma Allah innama amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun to kaga aikin Allah subhanahu wataala ba irin aikin mu bane kai sai ka samo kaza da kaza ka hado kaza da kaza kila idan abu goma ake bukata in tara sun hadu na goma bai cika ba aikin ba zai yi ba shi kuma Allah bi kalimati kun komai ya riga ta mata yadda yake son sa subhanahu wataala to kaga kenan ayyukan Allah ba sai kama da dukkan ayyukan ba shi yasa komai na Allah da za a faɗa to suna ya tara da abinda mu Allah ya sifanta mu da shi ya halice mu muka sifantu da wannan abin to shi yasa cewa fasabbih bismi rabbik wato kayi tasbihi ka tsarkake sunan ubangijinka mun karanta hadisin Uqba ibn Amir Allah kara masa yadda yace lokacin da wannan ayar ta sauka sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ij'aluha fi ruku'ikum ku saka ta a cikin ruku'in ku idan kun duka ku ce subhana rabbiyal azim shi yasa ma'aiki alaihi salatu wasallam yace amma ruku'u fa azimu fihi ar-rabb shi ruku'u a girmama Allah subhanahu wataala a fadi wannan kalma ta al-azama subhana rabbiyal azim mutum ya faɗa ya maimaita a cikin ainihin ruku'unsa yace lokacin da fadin Allah ya sauka subhanahu wataala sabbih isma rabbikal a'la sai yace ij'aluha fi sujudikum wannan kuma ku saka a cikin sujudanku shine in ka kai goshi ka ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la to wannan ayoyi na farko suna nuna mana tsarkake Allah tasbihi yana daga cikin nau'i na ibadodi manzo alaihi salatu wassalam ya fadi falalan fadin subhanallah ko dai ita kadai ko subhanallahi wa bihamdi ko subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wannan sun daga cikin kalimatul dhikr sun daga cikin kalmomi na ambaton Allah subhanahu wataala subhanallahi tamla'ul mizan kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim. Baiki alayhi salam yace kalmomi sauƙaƙa a harshe, harshe ba zai jigata ba, ba zai wahala ba, ba zai yi kanta ba, ba zai dusashe ba a wajen furta su, kuma kalmomi masu nauyi akan ma'auni gobe al-kiyama. A wani wata riwaya kuma wanda suke ababan soyuwa a wajen Allah, to shine subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim. Ga su gajeran gajerun kalmomi amma masu nauyin lada, masu matsayi a wajen Allah subhanahu wataala. Tunda kaga Allah aka ce fasabbih, ya zama fi'il amr. Tasbihin nan kaman yanda mun ambata a baya, zamu ga surori Allah ya bude su da kalmomin tasbihi, wasu fi'ili madhi kaman sabbaha, wasu fi'il amr kaman sabbih, wasu fi'ili mudari kaman yusabbihu. Kuma Allah ya yi bayani cewa yin tsarkake shi ba abin da ya shafe mu kadai bane. Yusabbihu lahu samawati sab'u, ko tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tabqaw tasbihahum innahu kana halima ghafura. Allah yake cewa tusabbihu lahu as-samawati sab'u, sama tun daga ta daya har zuwa ta bakwai suna tsarkake Allah, suna tasbihin Allah subhanahu wataala. Su ma kassai suna yi, abin da yake cikin su yana yi, sai dai Allah ce ba ma iya fahimtar ya suke yin tasbihi. Wannan ishara ce ga cewa kai idan baka tsarkake Allah ba, kai kai asara. Rashin yin ka ba zai kawo cikas ba, kamar yadda duk wanda ya ma Allah tasbihi bai kara Allah da komai ba, wanda yayi tasbihin kansa ya karar kansa ya taimaka mawa. To amma dai nuna cewa sammai da kassai suna yi, an nuna cewa kai naka tauyayye ne, ko ba komai, kai akwai lokacin da ka fara kuma zaka kare dan da nan. Yaushe ka fara ambatan Allah? Lokacin da kai hankali ka fahimci addini, haka ne ko ba haka bane? Akwai lokacin da babu kai an riga an datse. To amma sammai yaushe suka fara nasu? Baka sani ba. Kassai yaushe suka soma? Ba mu sani ba. Duwatsu da kasar kanta da bishiyoyi, ba mu san lokacin da suka soma ba, kuma Allah ne ya san lokacin da za su kammala. To wannan yana nuna cewa ashe tasbihi yana daga cikin babban abu. Shi yasa Allah da kansa yayi makansa tasbihi, yace subhanallazi asra bi abdi laylan min al-masjid harami ila masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu. Kaga sai yace subhana, kaga wannan masdari ne, ma'ana Allah da kansa ya tsarkake kansa saboda ya cancanci haka subhanahu wataala. To wannan yana nuna mana ƴan uwa mu dage da ainihin yin tasbihi. To da yake cewa fasabbih bismi rabbikal azim, sannan wannan tasbihin ya zama ya takudu da ganin girman Allah subhanahu wataala, kalban wa qalaban, zuciyarka tana ganin girman Allah. Lokacin da kake tsarkake Allah, kana jin wannan wato wani abu ne kaɗan daga cikin abin da kake yi, amma girman Allah subhanahu wataala ya wuce duk wani aiki da zaka yi. Kuma wannan cewa a tsarkake Allah subhanahu wataala, wanda wato tsarkake sunansa, kuma wanda Allah shi ne mai girma, daga cikin tsarkake Allah duk abin da ka san saban Allah ne. Kasan Allah ya hana wannan abin, to nisance shi. Nisanta sabo tsarkake Allah ne subhanahu wataala, domin nisanta ka daga saban saboda ganin girman Allah, kana nuna cewa Allah ya girmama a aikata wannan kazantar da ya hana. Girmansa shi zai sa ka nisanci wannan abu. Sannan aikata umarnin Allah shi ma tasbihi ne ga Allah, domin kamar kana cewa girman Allah da ya umarni da wannan, to ya cancanta mu aikata wannan domin Allah shi ya cancanta a bi umarninsa. Kaga akwai tsarkake Allah subhanahu wataala ta fuskan aikata umarninsa. Anan a cikin tafsiri yake cewa inna hadha lahu haqqul yaqin, wannan ita ce gaskiya ta sakankan cewa. Yace min idafati, masu tafsiri sun mayar da shi kan alamza a kasa, min idafati al-mawsuf ila sifatihi wannan babi ne na jingina abin sifantawa zuwa ga sifan saka mai ne muke bayani ai anna ma dhikra min inqisamin nas abinda aka ambata na karkasuwan mutane ila salati firaq ya zuwa kungiyoyi uku wa jazaa'i kulli fariqin da kuma abinda aka ambata na sakamakon kowane wato ainihin kungiyoyin yake cewa inda lillahi a wajen Allah huwal haqqul yaqin to wannan gaskiya ce ta sakankancewa sai ce fasabbih ya muhammad bismi rabbikal azim yake wannan annabi mai tarin daraja to kai tasbihi ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma ai sabbih bismi rabbik wato kai tasbihi game da ainihin sunan ka tsarkake sunan ubangijinka mutalabbisan bihamdika la kana mai takuduwa da godiyarka gare shi li'annahu ja'alaka fil fariqil a'la domin Allah shi ya sanya ka a cikin waccan tawaga mafi daukaka shine as-sabiqina al-muqarrabin wanda suke sunyi gaba sunyi masaura fintinkau wanda suke makusata sannan waja'alaka aidan afdalahum kuma Allah ya sanya ka kai ne mafi ficin su waja'ala ummataka khayra ummatin kuma Allah ya sa al-ummaka ita ce mafi alkhairin wato ainihin al'ummatai wato sawi jami'al umam kuma al'ummarka ta kai yawan sauran al'ummatai fil kafara ta fuskar yawa walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wannan dan abu ne tsakuri daga cikin maganganun malamai na wannan to amma saboda ba wannan ne kadai ba shi yasa naga cewa da dan takaita alhamdulillah yan uwa muna godiya ga Allah subhanahu wataala kaman yanda larabawa suke cewa li kulli bidayatin nihaya dukkan farko to karshe zai zo ga wannan farko kamar jiya ne muka soma tafsiri a wannan wata mai albarka kuma yau gashi muna hattamawa a wannan wuni na 27 muna godiya ga Allah kuma ba kunan mu ba za su iya baiwa Allah subhanahu wataala haƙin godiya ba kaman yanda kullum muke faɗa cikin nudufin Allah da taimakon sa wannan shine tafsirin mukarro na 24 muka ce ko da biyar kusan ina jin kaman 24 banda shekarar corona da aka tsallake ba a yi ba to a cikin taimakon Allah ya kaddara cewa ba a samu gefin wata shekara ba kai ka san wannan yin Allah ne dan adam mai jini da tsoka ya umura gobe zazzabi malaria kaza amma duk Allah subhanahu wataala ya kauda wannan a wayannan lokutan in ma dai za a yi to ba abinda sai hada ai abinda ake bane wannan taimako ne na Allah subhanahu wataala to muna godiya ga Allah a bisa wannan ni'ima babban fata Allah ya kaddare mu da aikata abinda muke fada da wanda muke ji wannan shine ainihin babban cin nasara alhamdulillahi abun farin ciki shine koda mun rufe karatu to karatun mu na sati ba da nadewa ba yake saki dawowa to wannan gaskiya wani abu ne wanda muna ma Allah godiya subhanahu wataala ta yadda tazarar ba ta yin yawa to kafin bugatar bayanan shugabanni yan kalmomi zan fada takaitattu insha Allah kamar yadda muka saba hadisi yake cewa la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas ko la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas duk wanda ba zai gode wa Allah ba ko kuma ba zai gode wa mutane ba to ba zai gode wa Allah ba ko kuma Allah baya gode wa wanda baya gode wa mutane duk abin da zaka samu a rayuwa sai ka samu dan adam shine sila dan adam shine dalili da kaza zai iya ainihin kasancewa Allah ya ji kan mai martaba sarki sarkin dutse Dr. Nuhu Muhammad Sunusi Allah ya gafarta masa Allah ya askaka makwancin sa kamar yadda muka shafa da shi da dan uwa Sheikh Jafar Mahmud Adam su ne tubali na gina wannan tafsiri na shafa da muku irin da abuwa su kasance to shi dadin samar da alkhairi ka ci gajiyar sa lokacin da kake raye bayan ka tafi ma ka ci gajiyar sa kun ga yanzu sun koma ga Allah sai lada shike to muna addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya fi musu Allah ya cika musu ladan da kinsu Allah ya kiwata hukuncinsu Allah ya kula da bayansu Allah ya rota hukuncinsu Allah ya askita musu Allah ya fi musu abin da suka yi wa addini Allah fi ku yabawa Allah fi ku yabawa Allah ya musu albarka Allah ya fi musu Allah subhanahu wata'ala ya kula da bayansu Allah ya kula da bayansu kula kulan su Allah ya fi musu Allah ya sa su mutu Allah ya sa su mutu Allah ya sa su mutu Allah ya fi musu ba za mu manta da in makarantar nan wanda su ba muna ambatan su daga ciki akwai mai girma tsohon sai Alhaji Ibrahim Rawi yana daga ciki mutane wanda ba za mu manta da su yan wannan bakanta wato Allah ya yi shi mutum mai sauƙin kai wani lokaci da ni da shi da mai martaba muka haɗu na haɗar tattauna wani lokaci abu na raha bawan Allah ba na mantawa dab da rasuwarsa mai martaba yana masa raha na motsa jiki da sauransu sai ka ta mai martaba mai rage a duniya ya ce ai rayuwa ta ba ƙarshe yake ce mu yanzu ba sai mu motsa jiki ba saboda duniyar ba ai ta kafa ƙarshe wallahi bawan Allah ɗan lokaci Allah ya karbe shi kuna addu'a Allah ya fi musu da sa ya huta mai girma sarkin gabar Alhaji Abubakar Abdullahi shi ma kun san da makarantar nan ne tafsiri tahajjudi duk da shi muke shi ma yanzu sai dai mu ci Allah ya ji kansa Allah ya fi musu Allah sa ya huta Allah ya kiwata mukuncinsa sannan da tijo babanmu na da lokaf malam Tijaniba da basi dai daga cikin limaman wannan masallaci shi ma kun sani karatu ta hadiri da shi muke shi ma sai dai mu ce Allah ya ji kansa Allah ya fi masa Allah sa ya huta Allah ya kula da bayansu sannan dai daga cikin limaman masallaci honorable kadi bashir bin nukudu shi ma dan makarantar nan ne limamin masallacin nan ko kun sani sai daga cikin ƴan sahun gaba a tahajjudi yau shi ma sai dai mutuna sai Allah ji kansa Allah ya fi masa abokin aikin su garin da kadi Isa gasa shi ma dan makarantar nan ne shi ma sai dai mu ce Allah ji kansa Allah ya fi masu Allah kyauta makwancin su akwai komanda Malam Ahmad dattijo wanda ba mu mantawa da shi shi ma jajirtacce kullum a harkar tafsirin tahajjudi shi ma sai dai yanzu mu tura mu ce Allah ji kansa to duka waɗannan muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya kyauta mukuntinsu Allah ya yafe musu Allah ya kula da bayansu hidimar da suka yi addini muna roƙon Allah fi bu yaba Allah fi bu yaba Allah ya gafarta musu Allah ya kyauta da muzuwa muna addu'a ta neman sauki da waraka ga dai daga cikin ƴan makarantar nan shine Foma Chibjaj Tijani Abubakar Walid Dutse shi ma kun sani dan sahun gaban tahajjudin masallacin nan ne kuma dan makarantar nan yanzu yana gida ba lafiya to muna buƙatar addu'a ƴan uwa gare shi Allah ya tashi kafadun sa Allah ya yaye masa matsalar da take faruwa gare shi Allah ya sa jiya ta zama kafara gare shi Allah ya tashi kafadun sa Allah ya yaye masa damuwa Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya sannan dai daga cikin ƴan makarantar nan dan sahun gaban tahajjudi shi ma wato tiya man Isa Ahmad duniya ba hutu wanda na ka faɗa muku rige-rige yake bai so wani ya riga shi ba da kuɗin wannan tafsiri a rediyo Jigawa magan da muke yanzu yana kwanci asibiti Aminu Kano ba shi da lafiya saboda haka muna neman addu'a ku gare shi Allah ya tashi kafaɗin sa Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa jiya ta zama kafara gare shi Allah ya ba shi lafiya abin da yayi na lada Allah ya cika masa Allah ya tashi kafaɗin sa Allah ya ba shi lafiya mai martaba sarkin dutse na yanzu Muhammad Amin muna maka addu'a a bisa abubuwa da kake wa addini da kuma haɗin kai da kake bamu a wajen gudanar addini kamar yadda yake fada kullum shugabanni su zamo kan gaba harkar addini allura ce kuma zabarwa ce ga talakawa kaga cewa kai talaka ne misali kila baka da wani abin da ya taka karaye kariya amma baka da lokacin zuwa wajen karatun addini amma wanda Allah ya kawo masa sauki a rayuwa Allah ya kawo masa daraja a rayuwa shi bai yi kasa a gwiwa ba wannan dan kulle ne a wajenka kamar yadda nake faɗa shugabannin nan zaman su yana ƙarfa mana gwiwa kuma ganin su yana sa da dama su gamsu cewa lalle su ne min ba da aula su zauna in har wannan masu mun matsayin kullun zamu kasance tare da su to su ne min ba da aula su kasance tare da mu saboda ga martaba sarki muna maka addu'a Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka ƙarfin gwiwa yadda ka somo wannan ayyuka a cikin nasara Allah ya zama gatanka Allah ya riko da hannayenka duk wani abu da zai zama ba daidai ba Allah ya kawar da kai daga wannan abin kada Allah ya barka da iyawarka ko da baranka Allah ya ƙara maka ƙarfin gwiwa a wajen taimakon addinin musulunci da musulmi da kuma taimakon bayan Allah da kyakkyawan jagoranci abu ne kullum na farin ciki wallahi mu ga cewa a zauna da ku a tashi da ku saboda haka muna muku addu'a Allah ya sa albarka a rayuwarku duk wani abu mummuna da wanda aka san da wanda ba sani ba Allah ne san tashi daga barin babanmu mai girma ga nadima Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya na tabbatar da cewa ku sheda ne ina jin umara ya dawo amma a ranar ko a wani shekare ya dora sai dai wani abu kawai da zai gitta kila a ce wani wuni ɗaya ko biyu bai zo ba to muna maka addu'a baban mai girma ga nadima Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya inganta lafiyarka Allah ya faranta maka Allah ya yi maka jagora Allah ya alkinta gidanka ya musu albarka abubuwa da kake wa addini da sauran bayin Allah to muna roƙo Allah ya fi mu yabawa Allah ya maka jagora Allah ya riko da hannunka mai girma wambai kai ma muna maka godiya da addu'a a matsayinka na ɗaya daga cikin manyan shugabanni na tabbatar da cewa ba kama gama murmurewa daga jinya ba amma dai ina jin tun daga fara tafsirin nan zato na zuwan da kai Kano so dai shine ba mu ganka ba kullum muna tare kuma ina jin rigar da muke maka ba shi da yawa to muna maka addu'a da girma wanda Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya gafarta wa mahaifinka mahaifinka Allah ya ƙara mata lafiya yaranka Allah ya musu albarka Allah ya wuce ma a gaba cikin al'amuranka muna tare da mai girma foma SSD Alhaji Adamu Abdulkadir Fanini tsohon sakataren gwamnati wadda ta gabata shi ma kun ga mafi yawan lokuta duk da shekaru na girma zai wahala ga cewa yayi biyabi ma'ana ya fashi wannan karatu to muna ma addu'a kai ma Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya mazuyyanka albarka hakiman mai martaba sarki ba za mu iya mu bi su ɗaya bayan ɗaya ba suna tare da mu mafiya ba wai shigowa suke ba amma mafi yawa zai wahala a karatun nan kaga cewa ina dun baka gansu ba wanda ala ra'asi mun da kullum muna tare hakimin dutse turaki wallahi abin da yake muna harkar da wannan ba sai na bayyana ba wallahi na taimakon mu kwarai saboda kuma muna masa addu'a Allah ya ƙara masa albarka Allah ya taimake shi a bisa shugabancin nan da kuma nauyin al'amuran na tabbatar turaki hannun dama ne a wajen mai martaba sarki abubuwa da yawa da ya shafi harkokin sarki ma ba sai ya ji ba shi yake zuwa ya uwa ya makarbiya to muna masa addu'a Allah subhanahu wataala ya yi masa aiki kyakkyawan sakamako mai gayya mai aiki mai girma gabna muna masa addu'a wallahi makusancinsa ya faɗa mun ɗazu ya ce ya yi takaici da zai zamo ba a gan shi a wannan yammacin ba saboda tafiya mai nauyi da ta kama shi Abuja amma tafiya ce ba wai tashi tasa ta ƙashin kansa ba da tasa ce zai iya jinkirta ta ku shaida ne shekarun jiya ya zo kuma ya so ya ci gaba da zuwan sha'anin aiki ba sai mun faɗi nauyin shugabanni ba an riga an sani to saboda haka muna masa addu'a da fatan alkhairi ku shaida ne bara mun koka dangane da abin da ya shafi matsaloli na tahajjudin mata abubuwan da ake fuskanta marasa daɗi yi mana alkawari ya ce insha Allah shekara mai zuwa ba za a samu wata matsala ba kuma alhamdulillah ya faɗa ya cika ga mai girma kwamandan hisba nan Dr. Faiz Bashir ƙani ne ni a wajena to mun yi masa waya a lokacin kafin yi ma dama yana sanaya so mashiri a kan wannan nauyi da mai girma gaba na ya dora masa abin sha'awa ba ma mutanen sa da hisba ba sai da yake to in civil defense bangaren mata da suke taimakon yan hisba da ma yan agajin masallacin nan suka saita komai wallahi tunda aka so mata hajjijin nan yazo yanzu ba mu ji an koka ba duk abin da aka koka a bare-bare wacin duk an share su komai ya tafi da kyau to muna mai girma gabna addu'a da godiya ga wannan alƙawari mai girma shi ma komanda da abokan aikin sa da dukkan yan agajin mu muna yi musu addu'a ga wannan jajir cewa da suka yi Allah ya musu albarka Allah subhanahu wataala ya musu kyakkyawan sakamako sannan muna ƙara yi wa gwamna godiya ta biyu wannan tafsirin kamar yanda ina ji na faɗa ɗaya daga cikin tafsirai 18 ne wanda duka mai girma gwamna shi ne ainihin yake kula da su da ɗaukar nauyin su kuma tafsiran nan ba ƙaramin alkhairi ake isarwa mutane ba tarbiyyantarwa ilimantarwa taujihi irshadi haka ake ta yi mutane wani zai shigo azumin nan mai rauni ta fuskar addini ya fita mai karfi ta fuskar addini saboda yanda ya samu ilimai na addini ainihin ya fita da su to muna mai girma gwamna addu'a da godiya akan wannan abin da ya yi sannan muna yi masa godiya ga wani abu da ya tsara duk da cewa bai kai ga tabbata ba baran nan yayi alwashi kuma ya tsara lalle wannan masallacin a ci gaba da yin laccoci na addini duk ƙarshen wata kuma za a dinga gayyato manyan malamai na sunna na ƙasar nan su dinga zuwa suna laccoci a masallacin nan Malam Abdul Wahab shine jagora to kun sani ya samu rashin lafiya ya je da kusan watanni 6 ba shi da lafiya kuma lokacin da ya samu lafiyan nauyin abubuwa ya hana shi a fara wannan abin amma mun tattauna da mai martaba sarki za a tsara ko ita har ma an tsara amma wancan abin ya hana faruwar abin to amma insha Allah Allah kai mu bayan sallah wannan tsarin zai ci gaba shi ma mai girma gwamna shi ya dauki nauyin wannan abin kuma yace insha Allah ta'ala a ci gaba to muna masa godiya akan wannan abin Allah ya bada ikon somawa kuma a daidai lokacin muna roƙo ga mai girma gwamna akwai matsaloli wanda muke ga ya kamata ai wani abu akan su daga cikin wannan matsaloli mutanen cikin garin nan suna kokawa da masu abun hawa da suke yawan guje-guje inda bai kamata a yi gudu ba kuma su yi aran hannu wannan abin ya bayu zuwa ga cutar da wani korasan masa rayuwa ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar nan ya sanar da ni sun tashi karatu a azumin nan sai ga wani mai mota ya yi aran hannu kuma ya taho a guje ya zo ya hau ta kan wasu sana'o'i ya jikkata su kuma shi nan take su kaga wannan abin a tausaya masa ne na farko ka biyo hannun da ba naka ba kuma ka zo ka sabbaba salwantar ran ko kuma ka salwantar da rayuwarka kuma ka jikkata wasu muna masa addu'a Allah gafarta masa yayi kuskure to abin da muke roƙon mai girma gafna don Allah a duba yiwuwar samar da wata hukuma wanda zai zama an kafa ta kuma a bata ƙarfi a wajen hukunta irin masu gudu a inda bai dace a yi gudu ba da wanda suke aran hannu inda bai kamata a yi wannan ba a tsaurara tara ga masu irin wannan wato kasashen da suka ci gaba wallahi ba a sassauci akan masu abun hawa da suke wasarere da rayuwar mutane yanzu ka kalli Saudiya duk wanda ya je umara ko aikin hajji zai gani ƙarfe ɗayan dare ƙarfe biyun dare danja ba kowa amma ba wanda isa ya wuce sai ta bashi kana tsallake danjan nan an ci ka taron riyal dubu kaza riyal dubu kaza ina ji riyal dubu yanzu ba zai kasa dubu ɗari hudu ba riyal dubu ɗaya to an ci ka taron riyal dubu kaza ka je duk inda za ka nemo ka nemo kana ji in mutum ya ƙwaƙwalo sai ya kawo gobe zai sake wannan gangancin ba zai sake ba amma duk lokacin da kyale mutane ba doka kowa sai abin da ya ga dama to muna roƙon mai girma gwamna lallai a ɗauki mataki ainihin akan wannan akwai abubuwa da dama wanda zai na faɗi na ƙarshe gabashin nan wajejen Balagu akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu da yake kokanta mun cewa akwai ƙauyuka wanda suke abin tausayi daga cikin ƙauyukan da aka ambata akwai ƙauye da za ka gani ya babban ƙauye ne ba wani masallaci ginanne jahilci ya kai ƴan mata a garin yarinya ba ta so ba sallah sai ta yi aure ana ɗaukar wai ya mace sai ta yi aure alƙalami ya haukanta to wannan kauyuka suna buƙatan kai dauki a wato a duba yuwar ba wai wannan nauyin gwamnati ne ita kadai ba masu kudin musu shigo a cikin wannan a samu masu kudi wani ya sai babur dai wani ya sai babur biyu muna da matasa a garin nan daliban ilimi wanda idan aka ba su babura ana dan tallafa musu za su dinga shiga suna ilimantarwa wani zai iya zuwa mai sati yana karantarwa inda za a dan taimaki rayuwarsa so wannan abun wallahi wajibi ne mu yi shi me ya sanya Boko Haram ta ci galabar kauyukan Maiduguri saboda galibi kauyukan sun wofe daga ilimin addini yanzu a ce mutanen da suke rayuwa ba ilimin addini ba ilimin boko wace guba ce ba za a zo a dora musu da sunan addini su karba ba duk abin da aka zo musu da shi za su karba saboda ba su da wani asasi na addini kuma duk wani abin da za a hada kai da su a ce za a ba su kudin ta'addanci za su karba to kullun ka dasa tsoron Allah a cikin ran dan adam to kai mishi gata tsoron Allah nan zai hana shi saba ma Allah tsoron Allah nan zai hana shi yayi ma wani ta'addanci saboda haka muna roko a kula da ƙarfin irin waɗannan kauyuka abinda zan yi na kusan ƙarshe dan kunne ga matasan mu matasan nan namu na dutse ku sani Allah ya muku gatan da bai yi wa garuruwa da yawa ba wallahi gatan da Allah ya yi wa garin dutse na ilmantarwa da fadakarwa da wa'azantarwa ba abu bane da zaka iya samu da sauri a cikin jihar Jigawa ko wasu sauran jihohi mu dauki babban malamin Professor Abubakar Sani irinsa ba su da yawa a jihohi wanda suke karantar da aqida da ainihin addini da mu'amala dukkan abin da ake da bukata darussan sa a masallacin nan sanannu ne darussan sa wanda suke ainihin asati da wa'insu abubuwa da zai yi ko na daura ko na samina ko abin da ya kama da haka gari nawa yake samun wannan gatan ba garu ruwa da yawa suke samun wannan gatan ba to ya ku matasa wannan abin da ake na tarbiyya na farko ku ba wannan abin hadin kai ya zama karatukan nan da ake yi da ku za a fara da ku za a tashi ci gaban addini shine a sa maka littafi daga farko har ƙarshe ka fahimce shi yadda kai ma zaka iya koyar da wani wannan abin to an yi maka wannan gatan a wannan gari kuma dai tuba da martaba sarki Nuhu ne ya kafa Allah ya kai masalanan sai na gabarin sa to muna maimaita dan Allah matasa ku ba karatukan nan hadin kai abu na biyu matasan dutse kaman yanda dalibai na suke faɗa min akwai miyagun abubuwa da suke cin tuwo a bare a halin yanzu na farko akwai mai tarban mai tatta kai wani ba zai yi sallan tarawihi ko tahajjudi ba saboda yana so ya je kallon bal wani soyayyar da yake wa bal din ta kai idan aka ci bangaren da yake supporting wasu yanke da ke fadi dan Allah in rai yayi halinsa da zaka faɗa ma Allah a wannan halin kudan mai bare roman sa wanda kake fafutuka akan su wasu ba san kan ayi ba wani abin ta kai ci wani club din wani team ne na kasar turai makiyanka makiyan addinin ka da za su ganka gara sun ma a bola da kai addinin ka bai da muhimmanci a wajen su annabin ka bai da muhimmanci a wajen su amma kai ka ara ka yafa wannan wallahi wauta ce sakarci kuma ni na fi dora laifi a wajen iyaye ko iyaye ko Allah ya ba tarbiyya duk abin da yaro zai yi gaban iyaye ba su kwabe shi ba su wace shi ba ma'ana daidai ne ai ba dan da aka yi ruwansa daga sama ya fado duk dan da ka gani akwai ubansa to ya kamata iyaye ku zaunar da ƴaƴanku ku ankar da su wannan gazawul fikiri an yake tunaninsu dan bal ya fi musu malamin addini muhimmanci wani course ko wani mai lamba kaza ta bal ya fi musu limamin unguwar su daraja wannan gazawul fikiri kuma tunda kake wannan goyen bayan team kaza dan Allah mai ka kulla a duniyan can bai ka samu kullum kai kake asara kai za ka je ka ba da kuɗi ka je ka kalla ka sa data ka kalla to da Allah mai ka karo da shi a duniyan ce kaga asara kai baka koyi komai a duniyan ce balantana kuma a dinan ce saboda ka dan Allah ina sanar da limaman unguwa daga cikin amfanin limamin unguwa ya dinga kallar abin da yake faruwa mara kyau ya ankarar da mamunsa su ankarar da ƴaƴansu amma wani limamin za a iya wata ɗaya biyu uku bai ce wa mamunsa kaza 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 daidai ne ku bar sayyanku kaza ba kyau ku hada yayanku ba wannan limamin akwai alamar tambaya akan ka baka kula da abin da yake faruwa ne ko ko kana ganin abu mai kyau ne to wannan abubuwan suna da fadi amma dai matasan nan ina ja muku kunnuwa har kabbal din nan ku rage goyen bayan ta ku ba ilimin addini goyen baya mai hankali shine zai yi abin da duniyarsa za ta gidu ko lahirarsa amma me kuke samu a harkar ballin nan yanzu wani abu ma wanda yake mummuna wai yanzu akwai wani tsari na yada sakonnin batsa su ma yanzu akwai wasu wanda sana'ar su kenan akwai wasu la'anannun kungiyoyi na waje wanda suke baiwa matasa ko dai data ko wani abu sakamakon suna yada abubuwa na batsa na tsari to ku sani duk abin da Allah ya faɗa shine gaskiya walan tarba anka yahud walan nasara hatta tattabi' millatuhum wallahi ba wani bature da zai maka wani abu dan ka karu in kaga zai maka wani abu dan ya zurma ka ne ya lalata ma addini ya lalata ma aqida ka zo ka zama matsala a cikin society ka saboda kai ina fata dan Allah mata san muku dawo a cikin hayyacin ku abubuwan nan da muke faɗa muku ake faɗa muku ko ba ma nan na alkhairi wallahi shine alkhairi a wajen kuma ku na masallacin nan da kuka ga musu da abubuwan da ke kuka fahimta don Allah ku dinga jawo hankulan wannan abokan naku ku dawo da su a cikin akan sai ji abubuwa suna da yawa daga karshe ina addu'a alkhairi ga yan jaridun mu da yan magajin mu da ma dukkan wanda suke halarta wannan karatu halarta karatu ne yana karfa mana gwiwa mu ji cewa mutane sun gamsu kuma suna gamsuwa wannan abin zai samu mu ƙara jajircewa to wannan bayan Allah da muke tare da ku kamar yadda ce yan jaridu da yan agaji da maku da dama muna tare da ku a tafsiri a tahajjudi ma haka ake to ina yi muku addu'a da khairi Allah ya biya muku dukkan bukatun ku da alkhairi abubuwan da muke Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada kurakuran mu Allah subhanahu wata'ala ya yafi mana akwai rashe-rashe da marasa lafiya da yawa wanda wallahi ba za mu iya bi ɗaya bayan ɗaya ba da ka ambata wani wanda zai tsaye ma na faɗa ban ji suna na ba to da wanda suka turo saban a yi musu addu'a a matsayin su na marasa lafiya ko suna da marasa lafiya ko wanda aka yi musu rasuwa to muna dunkule wannan insha Allah akwai manyan malaman mu da idan mai martaba sarki insha Allah muna da manyan da ka tira malaman mu ne duk da cewa kannan mu ne a shekaru amma a karatu malaman mu ne duk ga sunan Dr. Hussein da shi Dr. Faiz da dukkan dai wanda suka zama wato ido na bai kai gare su ba insha Allah da idanin mai mata bai an kammala jawabai insha Allah za a nemi ɗaya daga cikin su ya sako mu a cikin dukkan addu'o'i na wannan bukatu da ainihin aka faɗa abinda muka yi na daidai a tsawon kwanakin nan gamlakatar ne daga Allah babu iyawata babu ƙwarewata ba dabara ta kowayona abinda yake na kuskure to dama mu jinsi ne na kurakurai muna roƙon Allah an karar da mu daidai din kuma ya gafarta mana laifukan na sha faɗa muku wallahi 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 wanda zai tsin kawo mun kuskure ce an kuskure a bayani kaza ko fassara kaza to shi ya burge wanda yace an yi daidai bai kara komai ba amma wanda yace an yi kuskure waje kaza an yi kuskure waje kaza to wallahi din ya ce bake ne saboda ka kofa ta a bude take kuma alhamdulillah karatun nan ga yanan a social media duk wanda ya ji wata fassara ta kuskure ko wani bayani da na samu tuntuɓar harshe to ina masa godiya a shirye nake na karba insha Allah ta'ala abinda muka yi daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada kurakuran mu Allah subhanahu wataala ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفرقو دي كونش أبو بيزاني نفرقو غوديا نبيكما الدعاء غوديا تفرقو إتشيغا شيخ مالمو man Nasiru wanda ya sadaukar da wani lokaci a rayuwarsa domin ya zo ya koyar da mu ya ba mu ilimi duk shekara wadda yanzu shekara 24 kuma dadin dadi aka zo aka koma ta yin mako mako wadda yadda shekarunsa suke dida dai saurayi ne shi har yanzu amma yake tahowa a ce duk Laraba sai ya zo ya koyar da mu ayana ga koma waye zai ji a jikin sa saboda haka muna so mu gode ma da kai da duk tawagarka dan kyamara da su Malam Hamis da sauran alaramma da duk kuke zuwa a ku mara mai baya Allah ya ba ku ladan baki da Allah ya saka muku da alheri godiya ta biyu ga al'umma masu zuwa su zauna domin a ji karatu domin a ƙara ilimi wannan ba ƙaramin nasara bane kamar yadda malam ya faɗa mun samu annoba ta bal amma dai duk da haka matasa algafarta malam sun fi yawa duk da haka so saboda haka wanda bal din ta ja ba su da yawa kuma su ma muna addu'a Allah ya sa su hankalinsu ya dawo su rinka zuwa neman ilimi a duk inda yake wato kamar yadda malam ya faɗa Allah ya mana ni'ima amma ba mu sani ba amma inda za mu san cewa Allah ya mana ni'ima shine duk wasu fitintulu ko wasu masifu in suka tashi a wasu wurare mu Allah yana kare mu wallahi wannan ya hada da addu'o'i da tsoron Allah da muke da shi a zukatanmu saboda haka ina addu'a Allah ya dawo mana da zaman lafiya wanda suke fama da wannan su kuma Allah ya yi musu godiya ta uku su shine ga duk wanda suka yi hidima a lokacin da aka fara wannan tafsir da na wata azumi da kuma na mako mako su ma mu ne musu godiya Allah ya saka musu da alheri godiya ta ƙarshe shine ga mai girma gwamnatin jihar Jigawa za a ji muna faɗan wasu abubuwa amma ba fadanci muke ba gaskiya ce muke faɗa in gaskiya ta tashi a faɗe ta so saboda haka mu Allah ya mana ni'ima kuma ya zama wajibi mu gode wa Allah ni dai ban taba ganin jihar da gwamnansu yake zuwa masallaci cikin al'umma baya kyamarsu yake zama domin yayi karatu a cikinsu ni ban taba ganin haka ba yawanci sai dai ku ga shugabanni a gidajen gwamnati ake yin tafsiri wanda ba kowa ake bari ya shiga ba kuma wanda ya shiga ma sai an caje shi to amma shi wannan bawan Allah zai zo ba tare da jami'an tsaro ba ya zo ya zauna mana nan lalle ya nuna cewa baya kyaman mu kuma bai da mugun nufi a tattare da zuciyarsa shi yasa har Allah yake ba shi iko yake shigowa ya zauna da mu saboda haka Allah ya mai sakayya da mafifin alheri hidindumu da yake ta yi musamman duk lokacin da muka je muka same shi in dai sha'anin addini ne bawan Allah nan baya ƙasa a gwiwa yake amincewa a irin maganganu da malam ya faɗa na wani ƙauye a nan a Balago irin wannan mun zauna mun tattauna sai nake ce mai ina sha'awar kamar yadda muka ga mahaifinmu Allah ya mai rahama yayi a baya ya dinga shiga garuruwa musamman garuruwan Maguzawa nace mu ma muna sha'awa za mu shiga za mu fara koda da da'awa mu ma nan take yasa aka kirawo mai ES na dan gidan maliman limamin kafin Hausa sai ce mai martaba sarki yana so za a yi da'awa lalle ka rubutu za mu sa a budget kuma an sa a budget kudin ake jira kawai sai a fara zagayawa kauyuka inda ilimi ya karanci mu je mu fara yin da'awa domin mu karawa kanmu sani mu kara taimakawa al'umman mu wanda suke cikin duhu saboda haka saboda haka wannan ya cancanci mu gode wa mai girma gwamna kuma mu yaba mai gaba ta biyu shine nayi mana addu'a Allah ya ba mu ladan wannan ibada da muka yi ta watan azumi marasa lafiyan mu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya kowa da abin da ya dame shi Allah ya yi mai magabatan mu da suka raga mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama wanda suke raye kuma Allah ya inganta rayuwar su Allah ya ja kwana jama'a a ci gaba da neman ilimi da Allah rashin ilimi duhu ne da ba mu da ilimi a ce ba mu da ilimi da duk abubuwan da muke gani a wasu jihohin mu ma za mu ga matasan mu suna yi amma ilimi da dogaro da kai shine yasa duk irin wannan ko jagaliyar abubuwa ko irin tashe-tashen hankula sai dai mu ji a wasu wurare nan ma da aka yi zanga-zanga aka yi abubuwa duk wanda aka kama a mutum goman an kama mutum biyu ne yan jiha duk sauran daga waje aka kawo su wallahi wannan neman ilimi ne da dogaro da kai saboda haka don Allah a ci gaba da abinda ake yi kada mu ce azumi ya wuce shikenan kuma za a shiga shagalin duniya a nemi lahira mu dawo idan Allah ya sa mallan ya huta mu dawo a ci gaba da zama ana neman ana jin karatuttuka ana neman ilimi Allah ya hada fuskokin mu a aljanna baki daya matasan mu wanda suke neman aure Allah ya ba ku Allah ya kawo muku Alhamdulillah malam mala kuna da kalubale matasa na son aure saboda haka Allah ya ba ku ikon yi su iyaye masu musamman iyayenmu mata da suke zakafawa Allah ya ba su ikon sauƙaƙan mana da abubuwa kuma mu ma Allah ya sa mun duwar da ya aure Allah ya ba shi ikon rike ya da aka ba shi amana jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
sai inda yake kaikayi to wannan kaikayin muna fata Allah ya bada farcen sosashe insha Allah ta'ala Allah ya bada mafita insha Allah ta'ala zan bada wannan abin magana da izinin mai martaba sarki a wajen mai girma commandant Hisba Dr. Faiz Bashir Harun ya zo ya yi mana gwalagwalan addu'o'i akwai matafiyanmu da suka taho daga bangarori da dama a saka musu cikin addu'a Allah ya maida su a cikin aminci kamar yadda muka faɗa wallahi tunda muka shigo garin nan akwai wanda alkhairin su bai yanke ko da wani ɗaya ba a wajen mu to amma ba abin da zamu ambata a nan bane in ku kula muna ambatan abin da yake da alaka da karatun masallaci to dai Allah ya san su ya san abin da suka yi muna roƙon musu kyakkyawan sakamako na'am
بسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا أوبنجيجي من أروقانك dan falalar wannan wata mai albarka da muke ciki wata Ramadan da darajar wannan guri da muke ci masallaci dakin ka daga cikin akunanka ya Allah muna roƙonka duk wanda ke wannan guri ya Allah ka gafarta masa amin ya Allah muna roƙonka duk wanda ke wannan guri mai laifi ya Allah ka yafe masa amin ya Allah muna roƙonka duk wanda ke wannan guri ka sanya daga cikin bayinka da ka gafarta za su shiga aljanna Allah ka sa mana daga cikin intattun bayinka cikin wannan wata mai albarka Ya Allah muna roƙonka wannan malami namu Malam Nasir Hayati ya gabatar da wannan karatu tsawon wannan wata mai albarka Allah ka karba masa Allah ka sa a cikin mizanin sana kyawun ayyuka dalibai da suka zauna tsawon wata guda suna bibiya suna saurara ya Allah ka sa wannan karatu cikin kyawawan ayyukan su ya Allah ka saka wannan azumi ya zama sabon ceton baki da ranar alkiyama shugabanni da suka jagoranci wannan karatu tun daga kan mai martaba sarki Allah ya ƙara masa lafiya ya Allah ka karfafa musu gwiwa Allah ka kara mana ire-iren su ya Allah ka sa wannan hidima da suke wa addini ya Allah ka sa ta a mizanin sana kyawun ayyuka Allah ka tallafa bayan su mai martaba sarki marigayi dai asasa wannan alkhairi ya Allah ka saka ladanin wannan aiki a cikin mizanin sana kyawun ayyuka Allah ka gafarta masa Allah ka rahamshe shi Allah ka inganta bayan sa Malam Jafar da aka ambata cewa shi ma sila ne a wannan karatu muna roƙon Allah Allah ka tara shi a cikin ladan Allah ka sa shi a cikin wannan ladan mai yawa tsawon shekarun da aka yi ana wannan karatu ya Allah ka cika masa ladansa mai girma gwamnatin jihar Jigawa a kokari da yake na tallafin addini da karfafa gwiwa da zuwa wannan tafsiri da yake ya Allah ka amsa masa Allah ka kara masa kwarin gwiwa Allah ka kara masa himma wajen taimakon addini ya Allah manyan shugabanni da muke da su a cikin wannan masallacin da albarka cikin da kan hakimai daga tai da dukkanin shugabannin gwamnati da suke karfafa dalibai gwiwa suna zuwa wannan karatu ya Allah ka samu su a cikin mizanin sanakin ayyuka Ya Allah muna roƙonka dukkanin mai bukata Allah ka biya masa bukata. Ya Allah muna roƙonka dukkanin mara lafiya Allah ka ba shi lafiya. Waɗanda suka riga mu gina gaskiya Allah ka gafarta musu. Allah ka sa muci albarkaci alqur'ani. Ya Allah muna roƙonka ka sa muci albarkaci alqur'ani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka qulta wa qawluka alhaq wa qul اللهم إنك قلت وقولك الحق وأنت أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نرجو رحمتك ونخشى عقابك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بنعمة القرآن يا رب العالمين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وترضى رضاك يا رب العالمين لا إله إلا الله المتوحد لا إله إلا الله المتوحد في الجلال والكمال المتوحد في الجلال بكمال المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتقديرا المتفرد بتدبير الأمور تقديرا وتفصيلا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم انزل البركه والرحمه على بلادنا اللهم انزل الغيث في بلادنا اللهم انزل الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انا نسالك رحمتك في السر والعلن يا رب العالمين لا اله الا الله لا اله الا الله الواحد الاحد اللهم انت الله اللهم انت الاول وليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اللهم انا نسالك ان تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتغفر سرنا وعلانيتنا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.